الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wata'ala da dukkan wani dangi ne go mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 19 ga watan Rabiul Akhir shekara ta 1438 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 17 ga watan daya shekara ta 2017. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Sulamul Usul ila mabahithi ilmil usul fi tauhidillahi wattiba'ir rasul na ash-shaykhul imam Hafiz ibn Ahmad ibn Ali al-Hakami rahimahullahu ta'ala. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi suka iya gabata. Na'am. Da wanda ya rasu ne?
A ɓangaren
kafin. Wannan zai zo a cikin darasinmu na yau, insha Allah. Bambanci tsakankanin jinjiri wanda yake na musulmi da wanda yake na kafiri. Na'am. Ba maganar cewa idan mutum yana daukan albashi sai ya fitan ma albashin zakka. Sai in ya ajiye waɗannan kuɗaɗe da yake ɗauka na albashi sun shekare kuma sun kai gwargwadon zakka, sannan zakka ta zama wajibi a kan shi. Kaddara cewa duk wata yana ɗaukar miliyan 10 yana harkokinsa da ita, ba maganar zakka a kan shi. Sai idan kuɗin sun ajiyu sun shekare, sannan zakka ta zama wajibi a kan shi, domin ita zakka tana da sharuɗa. Sharuɗan zakka sharuɗa ne guda 6. Sharadi na farko shine al-Islam, musulunci, domin zakka ibada ce. Ibada ko ba ta inganta sai ga wanda yake musulmi, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la ya'tuna as-salata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun. Da haka sharadi na farko daga cikin sharuɗa na zakka wato shine musulunci. Duk wanda yake ba musulmi ba, zakka ba wajibi bace a kansa, ko ya fitar da zakka, zakka ba ta yi ba. Sharadi na biyu shine al-bulugh wal aqal, ko kuma kace al-aqal wal bulugh, ma'ana cikar hankali da balaga. Yaro karami da mahaukaci zakka ba wajibi bace a kansu, amma in suna da dukiya to fitar da zakka daga cikin dukiyarsu ya zama wajibi akan mai kula da lamarinsu. Yaro karami idan yana da dukiya, shi a karan kansa bata zama ba wajibi akan shi ya lissafa dukiyar ya fitar da zakka, amma waliyin shi wanda yake kula da sha'aninsa ya zama wajibi ya lissafa dukiyar wannan yaro da take hannun shi, in ta kai zakka ya fitar masa da zakka. Haka shi ma mahaukaci. Sharadi na uku shine al-hurriya, wato yauci kenan, ya zamanto ɗa ne ba bawa ba, domin bawa babu zakka akan shi, domin shi da duk abin da ya mallaka na mai gidansa ne. shi da duk abin da ya mallaka na mai gidansa ne. Sharadi na hudu wato shine bulugul al-mulkut tam, wato mulki cikakke ya zama dukiyar ka ce ba ta wani ba, dukiyar wani wadda take hannunka ko ta kai miliyan nawa babu zakka a cikin ta, me yasa? Domin ba ta ka bace ba. Shi wanda yake da dukiyar shine zai ce a lissafa a fitar da zakka. Don haka kenan al-mulkut tam, a samu cikakken mulki, ma'ana dukiyar ka ce ba ta wani ba. Sharadi na biyar shine bulugul malil mamluki nisaban, ko kuma kace haulanul haul, kenan na biyar shine haulanul haul, wato zagayowar shekara. Zagayowar shekara sharadi ne na zakkar kudi da zakkar dabbobi, amma banda kayan noma kuma banda rikaz. Kayan gona zakkar su na zama wajibi a ranar da aka yi girbi, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya ce wa atu haqqahu yawma hasadi. Haka ar-rikaz, ma'ana binna ta mutanen jahiliya da suke rami su binne kudi, idan mutum ya tsinci irin wannan kudade, to a ran da ya tsinta zai kasa kashi biyar, ya dau kashi hudu, kashi ɗaya kuma akai baitul mali, shine zakkar shi. Haka al-ma'adin, abinda ake tonowa daga cikin kasa na zinare da azurfa, shi ma ba maganar sai an shekare. Idan kana tono zinare a lokacin da ka tono abinda ya kai nisabi, ma'ana gram 85, to take yanke za ka lissafa ka fitar da zakka. Zuwa jimawa, hallo in ka tono abinda ya kai nisabi, hallo lissafawa za ka yi ka fitar da zakka, ba sai ya shekare ba. Kenan abinda ake tonowa daga cikin kasa na zinare da azurfa da sauransu, to wannan su ma ba maganar shekare ba. Amma kudaden sharadin zakkarsu shi ne wannan kewayowar shekara, sai in sun shekare. Sannan haka dabbobi su ma sharadin zakkarsu wato shi ne cikar shekara. To shi ne kenan malamai suke cewa haulanul haul, ma'ana zagayowar shekara. Sannan sharadi wanda yake na shida shi ne bulugul malil mamluki nisaban, dukiyar da ka mallaka ya zamanto ta kai gwalgwadon zakka. Idan wani abu ya rage daga nisabi, to babu zakka a kanka. Misali a wannan lokaci, ko mu ce a wannan shekara, a yanzu gwalgwadon abin da ke isa zakka miliyan ɗaya da jika 275, idan ya rage a kan haka babu zakka a kanka. Kenan shi ne bulugul malil mamluki nisaban, dukiyar da mutum ya mallaka ya zamanto ta kai gwargwadon zakka. In ya rage, to ba maganar zakka a kanka. Don haka waɗannan sharuɗa guda shida su ne sharuɗa wanda yake na zakka. To amma maganar cewa ma'aikaci idan ya ɗau albashi wai sai ya fitar da zakka, wannan babu wannan magana. Sharadi sai kuɗi sun shekare. In miliyan goma yake ɗauka misali, yana sha'aninsa in dai kuɗi ba su shekare ba, to ba maganar zakka a kan shi. Darasi ne za mu je. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato muna dai cikin fasilin da ke bayani game da abinda hadisin Jibril alaihi salam wato ya kunsa, wanda kamar yadda malam ya yi bayani cewa wannan hadisi wato ya kunshi karantarwa ta addini gaba daya, cewa shi addini ya kasu zuwa martabobi guda uku. Martaba ta farko shine musulunci, martaba ta biyu shine imani, martaba ta uku shine al-ihsan, kyautatawa. Tare da cewa kowace martaba tana da ginshikai nata, kamar yadda ya gabata ginshikan musulunci guda biyar ne. Ginshiki na farko kalimatu shahada, ma'ana shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ginshiki na biyu tsaye da sallah, ginshiki na uku bayar da zakka ga waɗanda suka cancanta a basu. Ginshiki na hudu azumtar wata na Ramadan. Ginshiki na biyar wato shine hajji ga wanda ya sami ikon zuwa. Sannan muka zo martaba ta biyu shine al-iman, wanda shi al-iman wato yana da ginshikai guda shida. Ginshiki na farko shine al-imanu billahi azza wa jal, wato imani da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, shi ma bayani ya gabata a kansa. Sannan abu na biyu al-imanu bi mala'ikatihi al-kiram, wato imani da mala'ikunsa masu daraja. Na uku al-imanu bi rusul, wato imani da manzanninsa. Na hudu shine al-imanu bil kutubis samawiyya, wato imani game da littattafan da Allah ya saukar. Na biyar wato shine al-imanu bil yawmil akhir, wato imani da yini na ƙarshe shine yin al-kiyama, wanda akan shi ne kenan darasin mu na da ya gabata, shine zai mu zo ƙarshen kenan bayani akan al-imanu bil yawmil akhir, wanda a cikin samanin ya zo mana da mas'ala ta ash-shafa'a, ma'ana ceto, wanda ceto abu ne wanda yake tabbas, abu ne wanda yake tabbas. Nassi na Al-Qur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan su sun tabbatar da ceto, tare da cewa ceton wato akwai wanda yake banta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, akwai kuma ceton da wato bai ke banta da shi ba, wanda da shi da sauran manzanni da mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala da salihan bayi wato suna tarayya da shi akan sauran ceton. Kamar yanda shi ceto baya tabbata wato sai da wasu sharuɗa guda biyu, sai da wasu sharuɗa guda biyu kamar yanda bayani ya gabata. Sharadi na farko daga cikin sharuɗa na ceto shine samun izini na Ubangiji subhanahu wa ta'ala ga shi wanda zai ceta, domin Ubangiji ta'ala ba wanda ya isa ya bigi gaba ya yi masa karan tsaye a cikin abinda yake banta da shi. Kamar yanda ya mana bayani ceto mallakarsa ne, kamar yanda yake cewa kullillahi shafa'atu jami'a, ce da su ceto gaba ɗayansa na Ubangiji subhanahu wa ta'ala ne. Kamar kuma yanda ya koma faɗa wala yamliku allazina yad'una min dunihi shafa'a illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamu. To dan haka sharadi na farko daga cikin sharuɗa na ceto shine samun izini na Ubangiji subhanahu wa ta'ala da shi wanda zai yi ceta. An gane ku? Wanda zai yi ceto a ranar kiyama ba zai iya ceto sai in ya samu izini da lasisi daga wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kamar yanda ayoyi sun wuce a lissafa waɗanda suke tabbatar mana da haka, na daga cikin su faɗar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul baqara, man allazi yashfa'u indahu illa bi izni, ai babu wanda zai yi ceto a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai bayan samun izini daga Ubansa. Haka kuma ya faɗa a farkon suratul yunus, ma min shafi'in illa min ba'di izni, haka ya koma faɗa a farkon suratul sajida, ma min shafi'in illa min ba'di izni, babu wani mai ceto da zai yi ceto a ranar kiyama sai bayan samun izini na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Haka kuma a cikin suratul saba yake cewa wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adina la, ceton masu ceto baya amfani a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai wanda Allah ya bashi izini. Wannan shine sharadi na farko kenan, samun izini na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Na daga cikin abin da ke ƙara tabbatar mana da haka a ranar kiyama, kamar yanda bayani ya gabata, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai zo a lokacin da al'umma suka je wajen annabi Adam alaihi salam, suka nemi cewa ya shige gaba ya nema musu ceto a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala, a rabe hukunci kowa ya san makomarsa. a lokacin da tsayuwa ta yi tsayuwa wahala ta yi wahala an kusanto da rana dire da kawo da jama'a jibi ya hada su wani ya ka masa idan sau wani ya ka masa gwiwa wani ya ka masa madaurin wando wani kuma jibi ya masa lissali idan aka je wajen Adam alaihi salam zai nuna kasawarsa da gajiyawarsa ya ce ku wuce wajen Annabi Nuhu ko shi zai iya Annabi Nuhu alaihi salam shi ma ya bada iya uzurinsa ya nuna kasawarsa da gajiyawarsa sai ya ce ku wuce wajen Ibrahim alaihi salam haka shi ma Ibrahim alaihi salam in an je gunsa ya nuna cewa shi ma ba zai iya shigewa gaba ya nema ma jama'a wannan ceto a wajen Ubangiji don haka shi ma yau ta kansa yake ya ce amma ku wuce wajen Annabi Musa ko shi zai iya haka shi ma Annabi Musa zai bada iya uzurinsa ya ce ku wuce wajen Annabi Isa idan an je wajen Annabi Isa alaihi salam ya ce yau ko mahaifiyata Maryam ya ce wallahi ba na tambaya game da ita wani hali take ni ma yau ta kaina nake don haka ku je wajen cikamakin annabawa ko shi zai iya ana zuwa gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai tsaye sai ya ce ana laha ma'ana ni zan iya shige muku gaba na nema muku wannan ceto a wajen Ubangiji na manzon Allah ya ce a lokacin nan sai na zo na fadi kalkashin al'arshin Ubangiji na Ubangiji na zai lakanta mun wani yabo ya ganar da ni ya gudanar da shi akan arshi na yaban da bai taba lakanta ma wani daga cikin bayansa yace zan yabo Ubangiji na in jinjina masa sai a ce da ni dabu kanka roki duk abin da kake so za a baka nemi ceton duk wanda kake so za a karbi cetonka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace sai na ce ummati ya rab al'ummata ya ubangijina a lokacin nan Ubangiji ta'ala zai zo fagen alkiyama zawwa wadda ta dace da girmansa domin rabe hukunci tsakankanin bayinsa kamar yanda ya faɗa hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin min al-ghamami wal mala'ika wa qudi al-amru wa ila Allahi turja'u al-umur kamar yanda ya koma faɗa a cikin suratul an'am hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbika kamar kuma yanda ya faɗa wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa nuzila al-mala'ikatu tanzila kamar yanda ya koma faɗa wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa to a lokacin nan Ubangiji ta'ala zai zo ya rabe hukunci tsakankanin bayinsa ash-shahid anan shin da aka zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka nemi ya cece al'umma cai ku je na cece ku sai da yaje ya fadi karkashin al'arshin Ubangiji subhanahu wata'ala ya yabo Ubangijinsa aka ce masa dago kanka roki duk abin da kake so za a baka nemi ceton duk wanda kake so za a karbi cetonka kaga anan sai da ya samu izini daga wajen Ubangiji subhanahu wata'ala to dan haka sharadi na farko daga cikin sharadda na ceto kenan shine iznullahi azza wa jalla li shafi an yashfa samun izini na Ubangiji subhanahu wata'ala ga wanda zai yi ceto domin ya yi ceto sharadi na biyu shine samun yadda da amincewa ta Ubangiji subhanahu wata'ala game da shi wanda za a ceta kenan koda an baka izinin yin ceto to ba wanda kaga dama ba za ka ceta sai wanda Allah ya yadda ya amince a cece shi shine kenan ridallahi azza wa jalla anil mashhu'i lahu samun yadda da amincewa ta Ubangiji subhanahu wata'ala game da wanda za a ceta kamar yanda Allah ya faɗa mana a cikin suratul anbiya wala yashfa'una illa liman irtada mala'iku ba za su ceci kowa a ranar kiyama sai wanda Allah ya yadda a cece shi Allah ba zai yadda a ceci wani sai wanda ya mutu akan tauhidi duk wanda ya mutu yana shirka Ubangiji subhanahu wata'ala ba zai ba da izinin a cece shi ba zai yadda da ceton da za a masa duk wanda ya mutu yana shirka wato haramun ne ya samu ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda hadisi yake cikin sahihu al-bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa li kulli nabiyyin da'watu mustajaba fata'ajjala kullu nabiyyin da'awata wa in ikhtaba'tu da'wati shafa'atan li ummati yawm al-qiyama fa hiya na'ilatun insha Allah man mata min ummati la yushriku billahi shay'a manzo Allah yace kowane annabi yana da addu'a karbabba da Allah ya masa alƙawari ya amsa masa yace kowanne annabi yayi gaggawa yayi addu'ar an karba masa manzo Allah yace ku san da cewa ni na koye addu'a ta dan cetan al'umma ta a ranar kiyama manzo Allah yace ceto na in Allah ya so me hada dukkan wanda ya mutu daga cikin al'umma ta baya shirka duk wanda ya mutu daga cikin al'umma sa baya shirka sai ya shiga karkashin cetan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan sharadin samun ceto a ranar kiyama mutuwa akan tauhidi don haka duk wanda ya mutu akan shirka da kafirci Allah ba zai yadda ba a cece shi don haka ubangiji ta'ala yace wala yardani ibadihi al-kufr Allah baya yadda baya amince da kafirci game da bayansa don haka kafirai gaba ɗayan su manzo Allah yake ubangiji ta'ala yake cewa kuma tanfa ubun shafa'atu shafi'i cetan masu ceto baya amfanar su kafiri daya daya ne aka cece shi cetan Allah ya karbi cetan shine Abu Dalib amin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ba ceto kwata-kwata ba aka fitar da shi daga azaba a'a aka dan saukaka masa azaba shi kadai ne an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisi yake cikin sahihu muslim aka ce Abu Dalib amminka lokacin da ka zo da wannan addini yakan baka kariya ya hana a tabaka cewa a barka ka isar da sakon da ka zo da shi shin ko ka amfanar da shi da wani abu ka sakauta masa akan wannan gudunmuwa da ya maka manzo Allah yace kwarai da gaske yace wallahi da yana tsake tsakin wutar jahannama na nema masa alfarma a wajen ubangiji na aka fito da shi balbalin wutar jahannama aka dora masa garoshi biyu a kasan dugadugansa manzo Allah yace kwakwallowar sa na tafarfasa a iya tunaninsa babu wani dan wuta da yake da azaba sama da tashi manzo Allah yace wa innahu la ahwanuhum azaba yace wallahi shine koma bayan yan wuta ga azaba shine babu wanda yake da azaba kasa da tashi garoshi biyu ne fa aka dora masa a kasan diddige amma kwakwallowar shi tana tafarfasa kuma a iya tunanin shi azabar shi ta fita kowa alhali shine koma bayan sa to ina ga wanda aka lima dugadugansa gaba daya a cikin wutar ina wanda wuta ta kama shi zuwa gwiwa ina wanda wuta ta hade shi gaba daya to dan haka shi kadai ne daya daya daga cikin kafirai wanda cetan masu ceto ya amfane shi Allah ya kebanci manzansa da wannan ceto dan haka kafiri ba maganar a nema masa alfarma Allah ya saukaka masa azaba kamar yadda Allah ya faɗa wallazina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadhalika najzi kullu kafur to dan haka sai an sami yarda ta ubangiji subhanahu wata'ala game da wanda za a ceta duk wanda ya mutu akan shirka Allah ba zai ba da izinin a cece shi ba Allah ba zai yarda da cetan da za a yi masa dan haka Allah ya jimace waɗannan sharuɗa guda biyu a cikin wasu ayoyi guda biyu ɗaya na cikin suratu Taha yawma idhin la tanfa'u ash-shafa'atu illa man adhina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla da fadarsa a cikin suratu Najm wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda dan haka dai a takaice cetan kenan nau'in ceto kusan nau'i takwas ne kenan na farko ash-shafa'atul uzma babban ceto wanda bayani ya gabata wanda manzo Allah zai cece al'umma a wajen ubangijinsa Allah ya raba hukunci kowa ya samu komarsa wannan yake banta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nau'i na biyu ceto ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi game da wasu jama'a wanda a ranar kiyama aka auna ayyukansu ladansu da zunubinsu sai yayi daidai ladan bai rinjaye zunubi kuma zunubin bai rinjaye lada to wannan manzo Allah zai nema musu ceto da alhurma a shigar da su aljanna a yi musu rangwame nau'i na uku ceton da zai yi game da wasu jama'a waɗanda suka cancanci a kai su wuta cewa kada a kai su sun zo da miyagun ayyuka to amma sun mutu akan tauhidi sun cancanci a kai su wuta a azabtar da su manzon Allah zai nema musu ceto ubangiji subhanahu wa ta'ala ya rangwamta musu a kai su aljanna sannan nau'i na hudu ceton da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi a gidan aljanna domin ɗaukaka darajar ɗan aljanna misali wanda aka aje shi a daraja ta goma manzon Allah zai nemi alhurma a daga darajar shi ta yi gaba ma'ana jama'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ceci wasu a ƙara ɗaukaka darajar su a gidan aljanna sannan na biyar cetan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi game da wasu jama'a waɗanda za su shiga aljanna ba tare da an lissafa ayyukansu ba tare da an azabtar da su, kamar yadda yake cikin hadisi ingantacce wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa 70,000 daga cikin al'ummarsa za su shiga aljanna a ranar kiyama ba tare da an lissafa ayyukansu ba tare da an azabtar da su. Ukasha ibn Mihsan, Allah ya kara masa yadda ya ce, ya Rasulullahi rukamun Allah ya sani daga cikinsu. Manzon Allah ya ce, kana cikinsu. Wani ya tashi ya zaburo ya ce, ya Rasulullahi ni ma rukamun Allah ya shigar da ni a cikinsu. Manzon Allah ya ce, Ukasha ya riga ya yi ka. To wannan 70,000 ne wanda manzon Allah ya cece su za a shigar da su aljanna ba tare da hisabi ba tare da an azabtar da su ba. Wanda kuma hadisi ya inganta kamar yadda Albani ya inganta shi a cikin as-silsila as-sahiha. 70,000 kenan miliyar 4 da miliyan 900 wanda Allah zai shigar da su aljanna ba tare da an azabtar da su kuma ba tare da an lissafa ayyukansu daga cikin wannan al'umma. Allah ya sanya mu a cikin su. Sannan ceto na 6 shine kenan muka yi bayani ceton da yema aminsa kenan aka dan saukaka masa azaba. Nau'i na 7 ceton da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi wanda in an ketare siradi an zo kofar aljanna, to ba wanda ya isa ya shiga gaba ya kwankwasa cewa a buɗa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Shi kadai ne ya isa ya shige gaba ya kwankwasa mai gadin aljanna ya ce wane ne. Manzon Allah ya ce, ni ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai ya ce, daman da kai aka bani umarnin kada na buɗa ma wani kafin shigarka. To wannan shi ma ceto ne wanda yake bantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na 8 din shine sauran wato salihan bayi da annabawa da manzanni da mala'iku da mu'minai suna tarayya da shi. Shine kenan ceton waɗanda suka mutu akan manyan laifuka suka shiga wuta. To wannan amma sun mutu akan tauhidi. To wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai cece su, wanda Allah zai ce masa, je ka bincika a cikin wuta. Duk wanda ka samu imani daidai da ƙwayar alkama a cikin zuciyar shi ka fito da shi. Manzo Allah ya ce, zan je in bincika wuta, duk wanda na samu wannan gulgudu sai na fito da shi, sannan in dawo in yabi Ubangiji na. Ubangiji ta'ala sai ce masa, koma, duk wanda ka samu imani gulgudan ƙwayar komayya ko mu ce ƙwayar gadagi, Ubangiji ta'ala ya ce fito da shi. Manzo Allah ya ce, zan je duk wanda na samu imani gulgudan ƙwayar komayya zan fito da shi. Ya ce, sai na sake komawa ga Ubangiji na in yabe shi in yabe shi. Sai ce, koma, duk wanda ka samu adina adina bi sukali habbati min khardali, wanda ka samu komun kankantar shi bai kai ƙwayar komayya ba, shi ma fito da shi. Manzon Allah ya ce, zan fito. Ya ce, sai na koma in ce, ya Ubangiji na, duk wanda ya kalmar shahada Ubangiji ta'ala, ya ce, a wannan kuma na wani. Ubangiji ta'ala zai fitar da duk wanda ya yi kalimar shahada ya mutu baya shirka, komun girman laifinsa Ubangiji ta'ala zai fitar da shi daga cikin wuta. Wannan ceto mala'ikun Allah suna tarayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan shi, haka manzanni, haka annabawa, haka salihan bayi, kenan ceton waɗanda suka mutu akan manya-manyan laifuka. Wanda wannan ceto shine wanda wato khawarij da su da mu'tazila suka yi inkari, su kawai duk wanda ya mutu akan babban laifi makomar sauta ce kuma zai dawwama a cikin ta. Don haka wannan kuma ya saba ma nususul qur'aniyya wa sunna, ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Aqidar ahlus sunna wal jamaa, duk mutumin da ya mutu akan manyan laifuka matukar bi halitta waɗannan manyan laifuka, to ko mun jimawar shi a cikin wuta za a fitar da shi a kai shi aljanna, in dai ba shirka bane. Kenan zamu tashi baiti na gaba. قال الناظم رحمه الله تعالى: والسادس الإيمان بلا أقدار، فأيقنا بها ولا تماري، فكل شيء بقضاء وقدر، والكل في أم الكتاب مستقر، لا نوع لا عدوى ولا طير ولا طير ولا عما قضى الله تعالى حولا. لا قول لا هامة لا ولا صفر كما بذا أخبر سيد البشر وثالث مرتبة الإحسان وتلك أعلاها لدى الرحمن وهو الرسوخ القلب في الإرفان حتى يكون الغيب كالإيان. مالم الله يجيك أنسى كيف والسادس الايمان بالاقدار ما لا يجي ginshiki na shida daga cikin ginshikan imani malan yace al-imanu bil aqdari imani da al-qadarin ubangiji subhanahu wa ta'ala malan yace fa aiki nan biha yace ka sakankanci biha game da imani da al-qadarin ubangiji subhanahu wa ta'ala wala tumal malan yace kar ka yi jayayya kada kai gardama duk abin da ya same ka shine yace fa kullu shay'in dukkan komai dadi da wahala kace bi kaba'in wa qadar ya samu ne da hukuncin ubangiji subhanahu wa ta'ala da alqadarinsa wal kullu kuma dukkan abin da ke kasancewa a cikin sammai da kasai fi ummil kitab mustafa wato an rubuce shi an tabbatar da shi fi ummil kitab wato a cikin uwar littafi ko kace tushen littafi shine wato lauhul mahfuz domin a larabci shi ne al'asir an gane ku fi ummil kitabi kenan a cikin asalin littafi kenan shi ne wato allahul mahfuz shi ne kenan ya ce wasadisul imanu bil aqdar kenan na shida rukunin ginshiki na shida shi ne imani da alqadarin ubangiji subhanahu wa ta'ala kenan shi ne malamai suke cewa al'imanu bil qada'i wal qadar imani da hukuncin Allah da alkadarinsa shi lafazin alqada a larabci ma'anarsa shine alhukmu wal fasl wato hukunci da rabi dukkan wata jayayya shine ma'anar alqada a shar'ance idan aka ce alqada malamai suka ce huwa ma qaballahu bihi huwa ma qada bihi Allah subhanahu wa ta'ala fi khalqihi min ijadin aw idamin aw taghyir shine abinda Allah ya hukunta game da halittunsa na samar da wani abu ko rasar da shi ko kuma canza shi an gane ko huwa ma qada bihi Allah subhanahu wa ta'ala fi khalqihi shine abinda Allah ya hukunta game da halittunsa min ijadin na samar da wani abu aw idamin ko rasar da shi aw taghyirin ko kuma canza shi ma'anar kenan alqada to shi kuma alqadar in aka ce alqadar masdar ne na fada su da suke cewa qaddartu shay'a uqaddiruhu kenan idza ahabtu bi miqdari qaddartu shay'a ma'ana na sanin gwalgwadan abu kenan na kiwaye da sanin gwalgwadan sa ka san adadin shi ka san yawan shi ka san komai ne shine ma'ana at-taqdir kamar yanda ake fada a Hausa malam a ce misali wane me zaka kaddara abu kaza sai ka ce abu kaza na kaddara shi ba zai wuce kaza ba kenan ka kewaye da sanin bakin gwalgwadan shi shine ma'ana qaddartu shay'a ma'ana ahadtu bi miqdarihi na kewaye da sanin gwalgwadan sa a shar'ance idan aka ce alqadar malamai suka ce huwa ma qaddarahu Allah ta'ala fil azali an yakuna fi khalqihi bina'an ala ilmihi as-sabiq li dhalik wato shine abinda Allah ke kaddarawa tun bauri abinda zai kasance a cikin halittunsa an gane ko game da abinda ya riga yayi na sanin sa kenan abinda Allah ya kaddara tun fil azal in aka ce fil azal a Hausa shine bauri idan aka ce al azal abinda ba shi da farko idan aka ce al azali abinda ba shi da farko in aka ce al abadi abinda ba yayi da karshe kenan huwa ma qaddarahu Allah fil azali huwa ma qaddarahu Allah ta'ala fil azali abinda Allah ya kaddara tun fil azal kenan tun bauri an yakuna fi khalqihi abinda zai kasance game da halittunsa bina'an ala ilmihi as-sabiq li zalika akan ilimin sa wanda ya riga ya game da haka Allah ya san duk abinda zai wakana to dan haka game da wato al-qada'u wal qadar malamai sun yi kokarin tantance tsakankanin su a bambanta me ake nihi da al-qada kuma me ake nihi da al-qadar kamar yanda suka faɗa cewa al-qadar suka ce huwa taqdiru shay'in qabla qada'i kaddara abu wato kafin zartar da shi shine ake nihi da wato al-qadar kenan taqdiru li shay'in taqdirun li shay'in qabla qada'ihi, kenan qaddara abu kafin zartar da shi. Idan aka ce alqaba suka ce huwal faragu minash shay, shine gama abu kenan, an gama, an riga an gama, shine alqaba, an zartar da shi kenan. Kamar yanda Abu Hatim Ar-Razi Allah ya ji kansa yake kokarin bambanta mana tsakanin alqaba wal qadar, sai yake cewa anna al qadara yace bi manzilati taqdir al khayyat lil thawbi, yace shi in aka ce al qadar yace daidai yake da yanda tila wato yakan kaddara yadi idan an kawo masa. Misali idan ka kawo ma tila yadi kace kana buƙatar ai maka jallabiya, misali to zai dora wannan yadi naka akan teburin sa, farko dai zai auna ya ga metir nawa ne. Idan ya auna ya ga metir nawa ne kenan, fa huwa qabla an yufassilahu yuqaddiruhu fa yazidu wa yanqus, kafin ya yanka zai ringa sa metir yana aunawa ya kara ya rage. Misali idan zai auna tsawon ko ya kara ko ya rage, kafin ya sa sai zo ya yanka. Idan misali da zai sanya tsawon riga 50, sai ya ga cewa 50 in ya lullubce kenan za ta dake, sai ya ce to bari ya kara biyu ya zamanto 52 ko ta koma 53. To wannan karawa da ragewa da yake shine ake kira da at-taqdir. Idan ya zo hannu zai auna ya kara ya rage, ya zo fitar da wuya shi ma ya kara ya rage, kafin ya sa su zo ya yanka, kenan karawa da yake da ragewa da yake, wannan shine ake kira da at-taqdir. To dan haka suka ce, sai yake cewa fa idza fassalahu faqad qadahu wa faraga minhu wa fatahu at-taqdir, idan ya riga ya sa su so ya yanka, to wannan ya riga ya hukunta kenan, ya gama maganar karawa ko a rage, wannan ta riga ta wuce. Yanzu misali da ya auna cewa wannan rigar zai sanya tsawonta 50, idan ya riga ya yanka yadin ya sa 50, akwai maganar a ƙara? Ba maganar a ƙara, kenan at-taqdir ya riga ya kuce masa. Kenan in aka ce at-taqdir kenan kamar yanda tela din yana auna tufafi yake ƙarawa yake ragewa, amma din ya riga ya zartar to shi kenan. Yanzu misali kamar magini, kafin ya gine in ya zo zai zana, nan zan fitar da kaza, nan zan fitar da kaza, nan zan fitar da kaza, ya ƙara ya rage, ya ƙara ya rage, amma duk lokacin da aka yi fondasiyon aka dago, to kaga wannan maganar a zo a ce nan a ƙara ma bata mata su, sai dai a rubuta wannan gaba ɗaya. To dan haka shine suka ce anan wa ala hadha yakunu alqadaru sabiqan lil qada, akan haka kenan alqadari ya riga yi alqaba, alqadar kenan ya riga yi alqaba, sai da Allah ya daidaita komai, komai ya saita shi, sannan kuma ya zartas. Dan haka Ibn al-Asir Allah ya ji kansa yake faɗa, yake cewa fal qada'u wal qadar yace amrani mutalazimani la yanfaqu ahaduhuma 'anil akhar, yace shi alqada hukuncin ubangiji da alqadarinsa yace al'amrani guda biyu waɗanda suke masu lazuntar juna, wanda ɗaya daga cikin su baya rabuwa da dan uwansa. Shine yace li anna ahaduhuma bi manzilatil asas, ɗayan yace matsayin fondasiyon yake, yace wa huwa alqadar shine alqadari, shi wannan matsayin fondasiyon yake ga gini. Sai yace wal akhar bi manzilatil bina, shi kuma ɗayan yace matsayin gini ne kenan da ake do, an taba raba gini da fondasiyon, idan aka raba shi ba yanda za a yi ya zauna. Sai yace wa huwa alqada'u shine wato hukuncin kenan, zartaswa ta ubangiji. Sai yace famar ramal fasla bainahuma, duk wanda ya nemi raba tsakanin fondasiyon da gini da ake dorawa akan sa, yace fa kad rama hadmal bina'i wa naqba, tabbas yace ya nemi ruguza wannan gini gaba ɗayan sa kenan. Don haka kenan abubuwa ne guda biyu, alqada'u wal qadar, wato masu lazuntar juna. To shine anan malam yace wasadisul imanu bil aqdar, yace abu na shida wato ginshiki na shida daga cikin ginshikan imani, yace al imanu bil aqdar, yace imani game da alqadarin ubangiji subhanahu wa ta'ala. Malam yace fa aiki nan, yace ka sakankance biha game da wannan ginshiki, ka yarda da shi, ka amince masa, wala tumari, malam yace kada kai jayayya kada kai gardama. Idan kamar yanda bayani ya gabata, idan aka ce yaqini shine sakankancewa, yadda da amincewa wanda babu kokonto didi da misqalar zarra a cikin sa, kinan yarda dari saman dari kamar yanda Hausawa suke fara, shine malam yace fa kullu shay'in, yace dukkan komai na kasancewa bi qada'in wa qadar, wato da hukuncin Ubangiji subhanahu wa ta'ala da alqadarinsa. Kamar yanda hadisi yake cikin sahihu Muslim, Dawus Kaisan al-Yamani, Allah ya ji kansa ke faɗa cewa adrattu nasan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaquluna kullu shay'in bi qadar, yace na riski jama'a daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna faɗa suna cewa dukkan komai na gudana ne da alkadarin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Haka wato yake faɗa cewa na ji Abdullahi ɗan Umar, Allah ya kara masa yadda, na faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kullu shay'in bi qadari hatta al-ajizu wal kais, yace dukkan komai wato na gudana ne da alkadarin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, hatta da ragwanci da kuzari. Ma'ana wata kasada da mutum zai samu da kuzari da zai samu, wannan duka alkadari ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yanda hadisi yake cikin sahihu Bukhari, a tafsirin fadar Allah subhanahu wa ta'ala, wa kana amrullahi qadran maqdura, wato Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yake cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada, la tas'alil mar'atu talaqa ukhtiha li tastafriga sahafataha wal tankish fa inna laha ma qudira laha, manzon Allah yace kada mace ta nemi sakin ɗan uwarta domin ta sauye abin da ke cikin akushin gaba ɗaya ya zama nata. An gane ko? Kamar misali, mace suna zaune da ƴar uwarta, ta ce mijin ya saki ƴar uwarta, manzon Allah yace kar ta yi haka, ko ta aikata aikin da zai sa shi mijin ya saki wannan mata, ta shi haramun ne. Ko kuma ita matar tana waje, ta ce a ni ba zan aure ka ba sai in ka saki matarka, kamar yanda Hausawa suke cewa kai kamun farar tuje, ka saki wannan kuma kai baka kama wannan ba. To manzo Allah yace kar mace ta yi haka, kenan wannan yana daukan ma'ana la tas'alil mar'atu talaqa ukhtiha, kamar wanda mace biyu ko sama da biyu ɗaya ta nemi cewa he an saki wanci, manzo ko ta aikata aikin da zai sa shi mai gida ya saki wancan haramun ne, baya halatta. Ko ita wadda take wajen ta ce a ita ba za ta bada hadin kai sai an saki wanci, manzo Allah yace kawai ta aure ka, yace fa inna laha ma qudira laha, yace na gare ta abinda aka kaddara mata, kenan kowa rabansa yake ci, kowa Allah ya riga ya yanka, ba wani wanda ya isa ya hana abinda Allah subhanahu wataala ya kaddara ya hukunta. To dan haka wannan yana nuna mana cewa komai kenan na gudana ne da alkadarin Ubangiji subhanahu wataala, wato da hukuncinsa. Dan haka kuma shi imani da alkadarin Ubangiji subhanahu wataala baya tabbata, wato sai idan mutum ya gina shi akan martabobi guda hudu. Kenan imani da alkadarin Ubangiji da hukuncinsa wato yana da martaba guda hudu, shine kenan maratibul imani bil qada'i wal qadar, wanda waɗannan martabobi nassi ne na Al-Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tabbatar da su. Martaba ta farko shine kenan ilmullahi bi kulli shay'in min al-mawjudati wal ma'lumat wal mumkinat wal mustahilat, kenan sai mun yi imani da cewa Ubangiji subhanahu wataala ya kewaye da sanin dukkan wani abu wanda yake samamme, duk wani abu wanda yake samamme a sama ko a ƙasa Allah ya kewaye da sanin sa, ya san adadin sa, ya san komai. Wal ma'dumat, da duk wani abu wanda yake rashashe, adadin abinda Allah ya halitta farkon duniya har izuwa yau, waɗanda suka rasu Ubangiji ta'ala ya san adadin su, kuma ya san adadin waɗanda a yanzu babu su wanda nan gaba za su zo har izuwa kiyama, kamar yanda yace wa laqad alimna almustaqdimina minkum wa laqad alimna almustaakhirin, tabbas mun san waɗanda suka gabata daga cikin ku, kuma mun san waɗanda suka yi jinkiri. kenan sai mun yi imani da cewa Ubangiji Ta'ala ya kiwaye da sanin dukkan abu wanda yake samanmi a sama ko a ƙasa da duk wasu abu wanda suke rashishi wal mumkinat da duk abin da zai iya yiwuwa duk abin da zai iya yiwuwa Allah ya san da shi wal mustahilat da duk abin da ba zai iya yiwuwa ba abinda ma ba zai yiwu ba Ubangiji Ta'ala ya san da shi dan haka kenan ya kewaye da sanin kowa da komai fa alima ma kana Ubangiji Ta'ala ya san duk abin da ya kasance wa ma yakunu da abin da zai kasance nan gaba wa ma lam yakun da abin da ma bai kasance ba lauka na kaifa yakun wanda in ya kasance ga yanda zai zama Ubangiji Ta'ala ya kewaye da sanin kenan ya san abin da ya wuce ya san abin da ake ciki ya san abin da zai zo nan gaba in ya zo ga yanda zai kasance na daga cikin ayoyin da suke tabbatar da haka fadar Allah subhanahu wa ta'ala li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma Ubangiji Ta'ala yake cewa domin ku yi sanin cewa Allah mai iko ne akan dukkan komai sannan Ubangiji Ta'ala ku tabbata cewa ya kewaye komai da sani komai da kowa Allah ya kewaye da sanin sa don haka tambayar dan uwa bambanci a farkon darasi tsakanin ƴaƴan mushrikai da ƴaƴan mu'mini ƴaƴan mu'mini dai babu shakka tabbas ɗin aljanna ne duk yaron da ya mutu kafin ya balaga wannan dan aljanna ne to sai aka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya kamar yanda hadisi yake cikin sahihul bukhari daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda ke fada cewa su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama an auladil mushrikina an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da ƴaƴan mushrikai manzon Allah sai ya ce Allahu a'lamu bima kanu amilina Allah shine masani game da abinda suka zamanto za su aikata kenan in sun balaga Allah ya san menene za su aikata domin ai ya faɗa kullu mauludin yuladu ala al-fitra dukkan da akan haife shi wato akan tauhidi akan wannan musulunci ake aihuwarsa maza Allah yace fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi sai dai mahaifansa su rikida shi su maida shi ga yahude in yahudawa ne ko su maida shi dan mushen in dan mushen ne ko kuma su maida shi ba maguje in maguzawa ne dan haka da aka ce masa game da ƴaƴan mushrikai aka masa tambaya cewa Allahu a'lamu bima kanu amilin Allah shine masani game da abinda wato za su aikata dan haka Allah yake jarraba su a ranar kiyama waɗanda suka yi da'a akai su aljanna waɗanda suka bujire su kuma Allah ya kai su wuta dan haka kenan wannan ita ce martaba ta farko kenan daga cikin martabobin imani da alƙadarin Ubangiji subhanahu wata'ala kenan mu yi imanin cewa Allah ya san kowa da komai ya san dukkan wani abu wanda yake saman me da duk wani abu wanda yake rashashe da duk wani abin da zai iya yiwuwa da ma abin da ba zai yiwu ba ya san abin da ya wuce ya san abin da ake ciki ya san abin da zai zo nan gaba in ya zo ga yanda zai kasance sannan martaba ta biyu shine mu yi imanin cewa Ubangiji Ta'ala ya rubuce kowa da komai duk abin da zai kasance har zuwa kiyama tuntuni Allah ya rubuce shi kenan kitabatullahi azza wa jalla li kulli shay'in mimma huwa ka'inun ila yawmil kiyama Allah ya rubuce dukkan wani abu wanda zai kasance har zuwa kiyama Ubangiji Ta'ala ya rubuce kowa da komai daidai da motsa kafa da zakai Allah ya rubuta shi tuntuni kamar yadda ayoyi na alqur'ani suka tabbatar da haka fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul hajj alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard inna zalika fi kitab inna zalika ala Allah yasir Ubangiji Ta'ala yace alam ta'lam shin baka san da cewa anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard Ubangiji Ta'ala na da sanin duk abin da ke cikin sammai bakwai da kasai bakwai sai yace inna zalika fi kitab ai duk abin da ke cikin sammai da kasai fi kitabin yana tabbace a cikin littafi tuntuni Allah ya rubuce inna zalika ala Allah yasir rubuce duk abin da zai wakana har zuwa kiyama a cikin sammai da kasai abu ne mai sauki ga Allah haka kuma ya fada wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin gaba ɗayan komai Allah ya ce mun kididdige shi mun tabbatar da shi a cikin littafi wanda yake mabayyani shine lauhul mahfuz. Allah ya rubuce komai, ya rubuce komai kamar yanda yake ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna zalika ala Allah yasir. Yace ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum, abinda ke samuwa na musiba a ban kasa ko a kawunan ku, Ubangiji ta'ala yace bai samu ba illa fi kitabin, face tuntuni yana rubuce a cikin littafi. Min qabli an nabraha, kafin mu halicci halittu tuni mun kaddara abinda zai same su. Sai yace inna zalika ala Allah yasir, abu ne mai sauki ga Allah, kafin Allah ya halicci halittunsa gabaɗaya ya kaddara abinda zai same su. Kamar yanda hadisi yake cikin sahihu Muslim, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ke faɗa cewa kataba Allahu maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal-arda bi 50 alf sana qala wa kana arshuhu ala al-ma wa arshuhu ala al-ma. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa Allah ya rubuta duk abinda zai kaddara ma bayin sa kafin ya halicci samai bakwai da kasai bakwai da shekara 50. Manzo Allah yace a lokacin nan al'arshin sa yana kan ruwa, kafin Allah ya halicci samai da kasai da abinda ke tsakankanin su na halittu da shekara 50, Allah ya riga ya kaddara komai, ya kaddara komai. Kamar yanzu misali, muna misali yanzu kamar gini ne za ka yi, kafin ka zo ka yi ginin kana iya tsara shi gaba daya, ka ga injiniya ya zana maka nan dakuna kaza za ka yi, nan kaza za a yi, nan kaza za a yi, tuni ginin ka riga ka tsara shi, kaga kenan kawai lokaci ake jira. To kafin Allah ya halicci halittunsa da shekara 50 gaba daya, Allah ya kaddara komai ya gama. Kamar yanda hadisi ne ingantacce, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa farkon abinda Allah ya halitta daga cikin halittunsa gaba daya shine alqalamul qudra, farkon abinda Allah ya halitta daga cikin halittu gaba dayan su wato shine alqalamul qudra. An gane ku? A lokacin da ya halicci wannan alqalami, Ubangiji ta'ala sai yace masa uktub, yace alqalami din rubutu, Ubangiji ta'ala yace din rubutu. Alqalami ya tambaya yace ya Ubangiji na ni zan rubuta, Ubangiji ta'ala yace masa uktub kullama huwa ka'inun ila yawmil qiyama, rubuta duk abin da zai wakana har zuwa kiyama. A lokacin nan alqalamul qudra ya gudana, yake rubutu, yake rubutu, sai da ya rubuce duk abin da zai wakana har zuwa kiyama, daidai da motsa kafarka da zaka yi. To wannan tuntuni alqalami ya rubuta kafin Allah ya halicci halittu da shekara 50. Kenan wannan shine martaba na biyu kenan, sai mun yi imani kowa da komai gaba ɗaya Ubangiji subhanahu wata'ala ya rubuce. Martaba ta uku wato shine mashi'a ta Ubangiji subhanahu wata'ala, ma'ana komai da ka sani yana gudana ne da mashi'a ta Ubangiji subhanahu wata'ala, kenan san shi da amincewarsa. Don haka fa inna ma sha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun, abinda Allah ya so shike wa kana, duk abinda Allah bai so ba yanda za a iya kasance. Sai ka yi imanin da cewa duk abinda ka sani na dadi da wahala, alkhairi da sharri, to yana kasancewa ne da mashi'a ta Ubangiji subhanahu wata'ala, shine ya so ya ga dama. Duk abinda Allah bai so ba, to ba yanda za a iya kasance. Duk abinda Allah bai nufata ba, ba yanda za a iya kasance. Kamar yanda Ubangiji ta'ala ke faɗa, inna ma amruhu idza arada shay'an an yakuna lahu kun fayakun, lalle cewa lamarin Ubangiji subhanahu wata'ala idan yayi nihin wani abu, samar da shi ko rasar da shi, Ubangiji ta'ala yakan faɗa ga wannan abu ya ce masa kasance, take yanke sai ya kasance daidai da nihin Ubangiji subhanahu wata'ala. Haka kuma yake faɗa, liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin, kamar yanda ya faɗa wa ma tasha'una illa an yasha Allah inna Allaha kana aliman hakima. Yace liman sha'a minkum an yastaqim, duk wanda ya so daga cikin ku ya daidaita akan tafarki wanda yake na gaskiya. Sai yace wa ma tasha'una, abinda kuke so ba zai kasance ba illa an yasha Allahu rabbul alamin, sai idan Ubangijin halittu ya so. Kenan komai dadi da wahala, yana kasancewa ne da mashi'a ta Ubangiji subhanahu wataala. Abinda Allah ya so ya ga dama shike kasancewa, duk abinda Allah bai so ba bayan da za a iya kasance. Duk duniya inda za su hadu su kasantar da abinda Allah bai nufata ba bayan da za a iya kasance. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ga Abdullahi dan Abbas, yake ce masa wa'alam annal umma law ijtama'at ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Manzo Allah ya ce yaro kai sai al'umma gaba daya, mutane da aljinnu tun daga Adam har zuwa kiyama, inda za su hadu akan su amfanar da kai da wani abu, to sun yi kadan su amfanar da kai da wani abu sai abinda Allah ya rubuta ya hukunta cewa za ka samu. Yace haka nan inda za su hadu akan su kulla maka makirci su cutar da kai, to sun yi kadan su cutar da kai sai abinda Allah ya riga ya hukunta zai same ka. Dan haka Allah ya faɗa kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana, ce da su ba abinda zai same mu na bala'i da musiba sai abinda Allah ya kaddara mana. Shine manzon Allah ya ce masa rufi'atil aqlam, tuntuna an dauke alqalami na rubutu kina alqalami tuni ya gudana ya rubuta duk abinda zai wakana har zuwa kiyama. Manzon Allah ya ce wajafatis suhuf, takaddusun bushe ba maganar akara ko arake. To dan haka wannan shine kenan martaba ta uku kenan, komai yana gudana ne da mashi'ar Ubangiji subhanahu wataala. Abinda Allah ya so shike kasancewa, duk abinda Allah bai so ba yanda za a iya kasance. Martaba ta hudu shine sai mun yi imani game da cewa komai da kowa gaba daya halittu ne na Ubangiji subhanahu wataala, cewa Ubangiji ta'ala shi ya halicci dukkan wani mai aiki da aikin sa, da duk wani mai motsi da motsin sa, da duk wani wanda yake ya nutsu da nutsuwar sa. Kenan Ubangiji ta'ala shine khaliqul li kulli amilin wa amala wa kulli mutaharrikin wa harakata wa kulli sakinin wa sukuni, dukkan wani mai aiki da aikin sa Allah ne ya halitta, dukkan wani mai motsi da motsin sa Allah ne ya halitta, dukkan wani nutsatse da nutsuwar sa Allah ne ya halitta, da kai da motsin da kake gaba dai Allah ne ya halice. Duk abin da zaka aikata da kai da aikin Allah ne ya halice, kamar yadda ya faɗa wallahu khalaqakum wama ta'maluna, Allah shi ya halice ku, ya halice duk abin da kuke aikatawa. Kuma haka ya faɗa Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakeel, haka ya faɗa badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu walad wa lam takul lahu sahiba wa khalaqa kulli shay' wa huwa bi kulli shay'in alim الشاهد وخلق كل شيء وبنجي تعالى شيء حلچ دكان komai kenan da mu da aikin mu gaba daya ubangiji subhanahu wataala ne ya halicce mu. Duk abinda kake aikatawa da alkhairi da sharri gaba daya halitta ce ta ubangiji subhanahu wataala. Kenan wannan shine martaba ta hudu kenan, imani da cewa duk wani abin da yake cikin sammai da kasai gaba daya, da mu da ayyukan mu, da wanda yake da mai motsi da motsin nashi, da wanda yake nutsatse da nutsuwar shi gaba dai halitta ce ta Ubangiji subhanahu wataala. Kowa da komai halittar shi ne, kamar yadda yake kenan wallahu khalaqakum wama ta'malun. Wadannan sune kenan martabobin imani da alkadarin Ubangiji subhanahu wataala guda hudu. Shine wani malami ya jimirce su yake cewa ilmu kitabatu maulana mashi'atuhu wa khalquhu wa huwa ijadun wa takwin, ilmun sanin Allah wanda ya kewaye kowa da komai kenan, ya san abin da ya wuce, ya san abin da ake ciki, ya san abin da zai zo nan gaba, in ya zo ga yanda zai kasance. Na biyu sai ce kitabatu maulana, cewa Allah ya rubuce duk abin da zai wakana har zuwa kiyama gaba daya. Sai ce mashi'atu, komai yana gudana ne da mashi'ar Ubangiji subhanahu wataala da san shi da yarda shi. Sai ce wa khalqu, na hudu kenan halittar shi shine ijadun wa takwin, kenan samarwa da kasantarwa, ba a samar da wani abu ko a rasar da shi, wannan duka halitta ce ta Ubangiji subhanahu wataala. Shine dai a takaice anan malam ya zo mana da wannan baiti, duka yace wasadisul imanu bil aqdar, yace ginshiki na shida daga cikin ginshikan imani, yace al imanu bil aqdar, imani da alqadarin Ubangiji subhanahu wataala. Fa aiki nan biha, malam yace ka sakankance wato da wannan ginshiki kenan ka sakankance da imani da alkadarin Ubangiji subhanahu wata'ala wala tumari wato kada kai jayayya kada kai gardama lafazin wala tumari an ciro shi ne daga almira idan aka ce almira ita ce gardama kenan kada kai gardama kada kai jayayya ka yarda dari saman dari cewa duk abin da ya same ka na dadi da wahala Allah ne ya kaddara ma sai ce fa kullu shay dukkan komai na gudana bi qaba'in da hukunci na Ubangiji wa kadarin wato da alkadarin sa sai ce wal kullu gaba daya komai da kowa mustaqar wato abun rubutawa ne fi ummil kitabi a cikin uwar littafi shine lauhul mahfuz kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur duk abin da bayi suka aikata Ubangiji ta'ala ya ce fi zubur yana tabbaci a cikin littafi wa kullu sagirin wa kabirin mustaqar dukkan wani karamin aiki da duk wani babban aiki karamin laifi da babban laifi Ubangiji ta'ala ya ce mustaqar ya ce an tintina an rubuta shi an tabbatar da shi a cikin littafi shine ya ce wal kullu fi ummil kitabi mustaqar ya ce gaba daya komai da ka sani ya ce yana tabbace wato a cikin asalin littafi shine lauhul mahfuz kenan insha Allah akwai baiti tuka bayan salla nau'a wala adwa wala diyara wala amma qadallahu ta'ala hi wala la gula la hamata la wala safar kama biza akhbara sayyidul bashar wannan abubuwan da suka ci karo ne da alkadar da imani da alkadarin Ubangiji subhanahu wa ta'ala malai zanu su guda shida kenan bayani akan su insha Allah zai zo a darasi mai zuwa da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.